Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a. Ga cikin kullu labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makiri. Sakin dan jaridar nan kuma dan fafutuka Omoyele Sorowe daga gidan yari a Najeriya a ranar Talatar da ta gabata. Ya sa masu fafutukan kare yanci yan jarida suna mai da munanan martani. Sun fada cewa matakin ba shi da wani amfani. Kama Omoyele ya bayyana yanda Najeriya ba ta mutunta yancin yan jarida a idon duniya. magoya bayansa da yan jarida sun bayyana farin cikin su a helkwatan tsaron ma'aikatan harkokin wajen Amurka a birnin Abuja, yayin da Omoyele Sorowe ya tunkaro wurin a cikin mota. Shi ma ya bayyana jin dadin sa akan yadda aka sake shi a jajibirin Kirismeti bayan an ci gaba da tsare shi tun cikin watan Agusta, duk da kuwa hukuncin kotu guda biyu da ta ce a sake shi. Waɗanda suka yi wa ya ce waɗanda ya kamata ya gode wa su ne ɗan Najeriya, saboda su ne suka yi dalilin a sake shi, kuma kada su yi ƙasa a gwiwa, kuma kada su ja da baya. Ya ce babu wani mahalukin da za iya wulakantawa saboda ya yi tsayin daka wurin neman ƴancin al'umma. Su kuwa masu sukan lamiri suna zargin gwamnati ne akan gindaya wasu sharuɗa game da sakin nashi, ciki har da haramta masa tafiya zuwa ƙasar waje da kuma takaita masa halartar tarukan jama'a. Mashal Abubakar, lauyan kare haƙƙin bil'adama ne, ya ce tun da fari ma bai kamace a ce ana tuhumar Sorowe da aikata wani laifi ba. Fiye da mako daya bayan da majalisar wakilan Amurka ta tsige shugaban Amurka Donald Trump bisa laifukan amfani da ofishinsa domin amfanar da kansa da kuma kawo cikas ga bincike da aka yi kafin tsige shi, majalisar dattawan ta shiga tsaka mai wuya akan yanda za ta yi nata zaman jin bahasi, yayin da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Mitch McConnell ya ce yana son a fara zaman jin bahasin da zaran 'yan majalisa sun dawo daga hutun watan Janairu. Su kuwa 'yan jam'iyyar Democrat suna buƙatar a cimma yarjejeniya ta rubuta takardun tilasta masu shaida su gurfana wajen jin bahasin da kuma wasu takardun masu alaƙa da zaman jin bahasi. A wannan takaddama kuma kan wannan matakin ne ya kamata a bi don ƙarasawa da majalisar dattawan. Dukkanin ɓangarorin da sun yi ta wato kafa hujja da zaman jin bahasi na tsohon shugaban ƙasar Bill Clinton wanda aka yi a shekarun baya, inda suka ce yanzu an kaucewa hanyar da aka bi wajen gudanar da tsohon wato bincike akan tsohon shugaban. Sannan 'yan Democrat a majalisar kuma sun nuna fushinsu akan yanda McConnell ya sha alwashin haɗa kai da fadar White House tare da kuma yin duk abin da zai iya yi wajen kare shugaba Trump. Ana shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe wani ba'amurke dan kwangila a ranar Juma'a a wani harin roka a wata tungar sojin Iraki da ke kusa da birnin Kirkuk mai arzikin mai, inji jami'an Amurka. Sojojin Amurka da dama da wasu sojojin Iraki ne suka ji raudi a wannan harin, a cewar wata sanarwar rundunar haɗin gwiwa mai yaƙi da ISIS a ƙarƙashin jagorancin Amurka. Sanarwar da ta ƙara da cewa jami'an tsaron Iraki za su jagoranci mayar da martani da kuma gudanar da bincike akan harin. Wasu jama'a Amurka da suka nemi a saka sunayensu sun faɗa cewa raunin sojojin bai tsanani ba kuma ana sa ran za su koma bakin aiki nan ba dadewa ba. Wani jami'in Amurka ya ce Amurka tana duban yiwuwar samun hannun kungiyar Kaitab Hezbollah, kungiyar 'yan bindigan Iran mai samun goyon bayan musulmin Shi'a. A cikin watan Disamba ne, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya zargi wata runduna mai samun goyon bayan Iran da laifin kai hare-hare a kan tungayen sojoji a Iraki. Kana ya yi wa Iran ɗin kashedi cewa duk wani hari da Tehran ko kawayenta za su kai domin cutar da Amurka ko kawayensu, to Amurka za ta maida martani daidai wa daida. Da ƙarshe a jiya Juma'a ne kuma aikin ceto, wato jama'a aikin ceto suka fara binciken jirgi mai saukar ungulu wanda 'yan yawon shakatawa ke amfani da shi, wanda ke ɗauke da mutane kimanin 7 da ta ɓace a gabar tekun Hawaii.
Kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata mun fara kawo muku wasu daga cikin matan da suka bada gudunmuwar su a wannan shirin na kallabi a cikin wannan shekara ta 2019. A cikin shirinmu na yau za mu sake waiwayawa baya mu ga irin gudunmuwar da wasu matan suka bada a wannan shirin na kallabi.
Sunana Hadija Kasim, Anan Central Bank a Lagos, tun daga Senior Supervisor Allah ya ɗaukaka ni ya kai ni matsayin Deputy Director. Aka yi empowering mata, za su taimaki 'ya'yansu, za su tabbatar da cewa 'ya'yansu sun samu ilimi, 'ya'yansu sun samu kiwon lafiya mai kyau, kuma 'ya'yansu sun samu tarbiyya. Haka ɗin a talakancen akwai iyaye da suke iyakacin ƙoƙarin, amma akwai iyaka mata. Mata su tashi su nemi sana'a, kuma idan an samu sana'a a fara aje wasu kaddarori, saboda ko da rana zai zo na yaya za a yi.
Mun kuma samu bakuncin Dr. Nafisa Hayatuddin.
Ni likita ce da na kware a bangaren aikin kwakwalwa, kula da lalurar da ta shafi kwakwalwa da kuma yanayin taɓin hankali.
Me da me kike gani yake haddasa irin wannan matsala ta shan kwaya?
Akwai abubuwa da yawa da suke iya jawo matsala irin wannan. Na farko, wani yakan hada daga gado. Matan aure wasunsu ya hada da su ma daga irin wannan damuwa ne. Damuwa na gidan miji wanda idan kin kai kara sai dai kawai a ce miki koma ki yi haƙuri. Wani in aka kai mishi kara a matsayin magabaci ba zai bincike ba. So wannan yana iya sa mace ta rika tunanin cewa to meye mama anan in gaya ma wani, meye ma'anar in nemi taimako wurin wani, bari kawai in sha abin da zai sa in manta da matsaloli.
To watakan in na fahimta su ma iyaye wata sa'in sakan taka rawa kenan a wajen wannan fannin.
Kwarai kuwa suna da matukar, suna da muhimmin mataki da ya kama matsayi a cikin wannan al'amari.
Bayan haka mun kuma samu bakuncin.
Sunana Honorable Saudi Sani. Ita rayuwa ai take take da kalubale, amma in ka samu miji mai wanda yake goyon bayan ka, kuma ka samu kyakkyawan tarbiyya daga gida, baka rena miji nan ba, baka dauki wannan ilimin naka ya zama abin mashi izgilanci ba ko mashi rashin kunya, ko kuma rena iyayen shi ko kuma rena iyayenka, kin ga kuma zai tafiya da kai.
Idan aka kwatanta tsare-tsaren inganta mata a wancan lokaci da wannan, akwai bambanci? An dora ko ku kasa ake yi?
To ni dai ba zan ce ba daura ba, amma dai muna zaman kafata. Kowa ya san halin da ke ciki, ba mu san me ya tsara da gwamnati sa kan mata ba, magana ake kawo yanzu magana a hannu ba. To matan zamani kullum nakan ce idan kina da kananan yaya aka ki shiga siyasa, saboda za ki cutar da su, ba ki tsaki duba su ba. Siyasa wani abu ne mai kima 100% attention. In ki shiga siyasa gaskiya ba ki tuba yayanki ba in kina da kananan yaya.
Duka cikin shekarar mun kuma samu bakuncin.
Ni dai ga Fatu sunana Fatu Sadiqa Ali Nasir. Daga Niger sunan garinmu Al-Ghadir. Ni mai gitar ce. Ana yin gitar ana yin waka. Daga wajenmu nan ga garinmu Al-Ghadir babu wata wanda ke gitar sai dai ni.
To su iyaye mata ne kike gani suke fuskanta, wani matsaloli suke fuskanta mata?
In ka ga mata tana da problem sai dai ba ta da aure. In tana da aure ba ta da problem.
Ita ce kawai matsalar mata a al'ummar Zaria.
Saboda kasan Germany yanzu iyayen mace ma in ba ta da aure ba ta jin daɗi, saboda su yi tsoron ta yi wani abu ko ta yi shiri ko ta koma wajen karuwanci ko ta koma wani abu. Shi ne kawai matsalar matan Buzaye kawai.
Sannan mun kuma samu bakuncin.
Da farko dai sunana Aisha Yunusa Adamu, wanda aka fi sani da Aisha MC. Na yi sana'a kala-kala, amma wanda ya fifice shi ne sana'ar da nake yi na MC, wato wanda ake nufi da Master of Ceremony.
Wani irin kira zaki wa mata, musamman matasa?
Kiran da zan yi ga matasa shi ne cewa matasa su tashi su nemi na kansu, saboda rayuwa ta canja ba kaman da ba ne wanda za ka zauna komai na zuwa maka da sauki. Matasan arewa misali su ne wa'yansu za ki ga ba sa son yin aiki, suna da son jiki, in ka zauna ba za ka ga zama. Ni misali ma ina son in yi kira ga mata ne, matan arewa, da sai su ɓoye a gida su ce a'a su ba za su yi sana'a ba, sai dai su lalle su kace a gefen gado. To yanzu lokaci ya canza.
Bayan haka mun kuma samu bakuncin.
Assalamu alaikum, Bilkis Ado Zango. Kawai dai matsalolin da muke samu tunai ina da bukata na musamman, muna da yawa aji yayi mana ka da wani sai za a ce mu matsa daga wani aji mu je wani aji, ka je kai da kake da larura, mutum mutane sun je sun cika ajin, ko kuma ana ruwa ka ka karasa inda zaka je ko daga nisan guri zuwa wani guri irin wannan. Amma gaskiya da gyara ya kamata a gyara yanayin yanda makarantunmu suke, saboda masu bukata ta musamman su ma su ringa samun sauƙin zuwa makaranta, kuma su ringa samun sauƙin yin karatun, su ringa samun yanayi mai kyau na yin karatun.
Kun samu bakoncin Usaina Suleiman Adam.
Malama Usaina, sana'ar me ake yi?
Sana'ar guga.
Guga wani iri?
Gugan kaya na sutura na sawa. Muna yin ta maza da ta mata da yara, duka muna yi.
Juma sauraro gaba daya abin da ya sauka kina a shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da fatan za a shiga sabuwar shekara lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya
biliyon 18 wadda gwamnatin tarayya ta medo ma gwamnatin jihar Taraba. Me aka yi da biliyon 18 din nan? Har yanzu gwamna bai mana bayani ba, bai yi ma majalisa bayani ba.
Dan takararsu na gwamna shine yayi handing over gwamnatin nan zuwa hannun gwamna mai ci yanzu. Lokacin da yayi handing over bashi nawa ya bari? Biliyon 30 da wani abu. Me yasa wannan ba sa maganar shi?
A jihar Taraba ka gaya mun unguwanni nawa suke da ruwa a Taraba?
Daga 2014 zuwa 2019 a faɗa mani project daya na gwamnatin tarayya a Taraba, ko ba mu a cikin Najeriya?
Babu abinda gwamnatin Taraba take banda haddasa fitina.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin tsakanin gwamnatin jihar Taraba mai ci yanzu da wanda ya gada ya karɓi ragamar daga hannunsa, wanne ne ya fi ciwo wannan jihar basu suka masu yawa? Kuma gaskiya ne wai tun da gwamnatin tarayya ta APC da Buhari suka hau kan karagar mulki ba su taɓa girka ko da aiki guda ɗaya na gwamnatin tarayya a wannan jiha ba? wayannan suna daga cikin batutuwan da muke so mu fara so mu share fage da su a wannan shirin farko na wata sabon muhawara da zamu fara akan wannan jiha ta Taraba wacce ta kaddama da rigingimin siyasa ta kwanakin baya suka tilasta wa tsohon kakakin majalisar dokokin wannan jiha Peter Abel Adia ya sauka daga mukaminsa a farkon wannan watan na Disamba bayan da ya ga an shirya tsabza tsige shi. To amma kafin mu yi nisa kan maganar tsige shi din bari mu fara da tambayar wasu daga cikin mutanen Taraba ko yaya suke ji game da halin da jiha take ciki a yanzu.
Sunana Samu Mai Nama a nan bakin kasuwar Jalingo. Eh na dan jiha Taraba a gaskiyar magana wato dai mu ba dai abin da zamu ce sai dai mu ce wa hakurin biyu bayan Allah hakuri saboda mu gaskiya gwamnatin Taraba wato a gaskiyar magana ba ta mana adalci domin ta zo ba wani ayyuka ba kuma ba wani cigaba ba wani wanda yake kowa da kowa a jihar Taraba kowa yana kuka shayo jihar Taraba an wayi gari yau wannan mutum ne za ku kiliya da shi malam sai i bige ka saboda yana cikin wani hali wanda yake ba yadda zai ba dizzy sai ya fita daga gidansa tukunna sannan izo ita fafata yanzu ka duba dai jalingo na irin cigaban da muka samu a jalingo nan yanzu kaga an dawo shinkafa yayin sai da magarba talaka zika zuwa suna siya sun je wai kowane su ya je yau buga-buga wani ƙarshen ta ma gidan nasu ma haka za a kwana ba abin da za a ci muna cikin hali na ƙaƙari kai
sunana baban yali mai bulala Jalingo gwamnatin jihar Taraba dai wanda jam'iyyar PDP tana iya ƙoƙarinta more especially a game da yanayi na zaman lafiya da kuma yanayi na nada sabbin cabinet an samu ci gaba sosai amma duk da ci gaba da aka samu ta wasu bangarori da dama kaman abubuwan da ya shafi rashin zaman lafiya shine kan gaba a jihar wanda ya hana gwamna samun sukuni na rashin haɗin kan jama'an Taraba wannan gwamnati ta kawo ci gaba musamman akan abin da ya shafi employment an ba wa mutane aiki ya fi 5,000 a takaice empower kadai a gefen ilimi banda gefen health so gurin ci gaba da sauransu da harkan noma da harkan abubuwa da ya cancanci dai aiwa talakawa da harkan irin su basu suka na noma da sauransu duk gwamnatin jiha ta taimaki mutane sai dai wanda in an bashi bai je yayi aiki da abin da aka bashi ba amma tabbas an yi kokari so don hakan nan mu a ganin mu shine mu kara ba wa gwamnati haɗin kai mu samu ci gaba
to madalla to kamar da muka ga muku yau ne muke sake komawa ga haskaka fitilar wannan shiri na tsaka mai waya akan jihar ta Taraba wacce mun dan kwana biyu ba mu juya akan ta ba kuma wakilin mu Ibrahim Abdulaziz ne ya hada mana wannan sabon muhawara saboda haka bari mu kyale shi gabatar muku da bakin nasa da kuma abin da za su fara tabawa
masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a wannan shiri na tsaka mai waya Ibrahim Abdulaziz ne birnin Jalingo wato fara jihar Taraba kamar yadda aka sani jihar Taraba kusan na daya daga cikin jihohi a Najeriya da ke fama da dambarwa da doka sa katse a fagen siyasar kasar kuma cikin kwanakin nan akwai guguwoyi da dama ba ma guguwa daya ba suka kunno kai a jihar to duba wannan batu yau mun gaita muku wasu masu ruwa da tsaki kuma kusoshi a manyan jam'iyyu a Najeriya akwai shi kansa shugaban jam'iyyar ta APC da take mulki a Najeriya a jihar Taraba kuma take ra'adawa wato ina nufin honorable barrister Ibrahim Al-Sudi honorable barkamu da warhaka
barka da warhaka lahiya lau
to bayan shi akwai wani kusa kuma tsakaku mai a jam'iyyar da take mulki a jihar Taraba kuma jam'iyyar adawa babbar jam'iyyar adawa a Najeriya wato ta PDP wanda baya ga zaman sa kusa jam'iyyar haila yau shine ma hadimin gwamnatin ta fuskacin hakokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa wanda a baya ma shi yau shi gwamnatin jihar DJ wato babban director Alhaji Abubakar honorable barkamu da warhaka
barka dai
da wannan so ma kusan kullun yan adawa sukan ce a gwamnatin PDP a Taraba ta kasa waya kuke ji da su kan yan adawa suke muku ne kun kasa
to dama dole ne su yi wannan ba za ka yi expecting su ce maka ba mu kasa ba in ranar da sun ce maka ba mu kasa ba ranar da za su dawo PDP ne amma dan ba haka ba kullum akan mun kasa ne
me yasa suke suka in haka in komai na tafiya daidai
sai a ji daga gare su me yasa suke
to lantau ku me yasa honorable Ibrahim Yasudi me yasa kuke sukan gwamnatin PDP a jihar ku ta Taraba kuma alhali ta ce tana aikata abubuwan da jama'a suka zabe ta
tabbas hakika gwamnatin jihar Taraba ta kasa ba ta yi wa talakawa abin da ya kamata ba ta gudanar da gwamnati yadda tsarin demokradiyya ta shimfida suna abubuwa na musguna ma talakawa talakawan Taraba saboda haka dole mu ce ta kasa mu dauka misali akwai kudade kaman biliyon 18 da aka mayar doma ita jihar Taraba gwamnatin jihar Taraba biliyon 18 wasu ma suka ce biliyon 23 ne amma an yi aringizo an hada baki da wasu an boye wasu amma mu dauka biliyon 18 wanda gwamnatin tarayya ta maido ma ainihin gwamnatin jihar Taraba me aka yi da biliyon 18 din nan har yanzu gwamna bai mana bayani ba bai yi ma majalisa bayani ba
to hannun kai ba zo na majalisa na ka ce bai yi wa ɗan jiha da ma ɗan majalisa bayani ba amma an je majalisa sun shiru
ɗan majalisa ba su san aikin da suke ba saboda sun yi shiru shi yasa ma aka samu takaddama aka samu wato rigima tsakanin su da bangaren zattaswa na gwamnati har aka tsige ainihin shi kakakin majalisa akwai kuma basussuka wanda gwamnatin jihar Taraba ta nemi izini a majalisar jiha ya kai biliyon 10 wanda gwamnati ta karba amma mun kuma samu tabbacin cewar ta karbe su a banki
ba mun san me su to naga abu karbawa yana mulmushi na dariya kaje
abu oh mama
kaje abu ne
abin da yasa nake dariya idan ana magana mutum bai da tabbacin abin da yake fara yace suna ji ni sai na dauka jita ne kai da kanka kai tambaya kace idan haka ne me yasa majalisa ba su yi magana ba ai wannan aikin majalisa ne su ma da kansu yan adawa suna da membobi nasu na bangaren party su suna na majalisa me yasa ba su yi magana ba
sai kun karbo kudaden nan da yake fada
kudaden wa kuma daga hannun wa
wai sai gwamnatin tarayya irin na bail out da conference nan da aka
yi maganan in ana magana yanzu dan takaran su misali dan takaran su na gwamna a lokacin da aka yi zabe dama dan AP dan PDP ne shine yayi handing over gwamnatin nan zuwa hannun gwamna mai ci yanzu lokacin da yayi handing over bashi nawa duniya duk ta shaida bashi nawa ya bari biliyon 30 da wani abu me yasa wannan ba su a maganan shi kuma ma gwamnati idan gwamnati ta kasa gwamnatin tarayya ne ta kasa a Taraba domin daga 2014 zuwa 2019 a faɗa mani project ɗaya na gwamnatin tarayya a Taraba ko ba mu a cikin Najeriya
yanzu kuna da fin duwannan shekaru da aka yi wadin farko kafin an shigo na ba wani aikin
idan akwai a faɗa
to kaji ya ma
akwai n power ana yin sa a jihar Taraba mutanen Taraba sun amfana da n power sa'annan akwai kuma feeding program wadda aka saka ma ainihin jaha akala take abinda take so take sa ma wasu makarantu na boge akwai ayyuka na hanyoyi wanda an bada contract ba irin contract na soki burutsu ake ba sai an tantance an san iya adadin me za a yi kafin a sake kuɗi wannan jihar gwamnatin tarayya tana yin su ita jihar nani ita jihar akwai issue akwai hanyar akwai ibbi
idan an ba
akwai gadan ibbi
aina
akwai na faɗi abubuwan da gwamnatin tarayya take yi a jihar Taraba sa'annan ita gwamnatin jihar Taraba
me take yi ai jihar Taraba muke magana ba gwamnatin tarayya muke ba kudade suna shigowa ainihin kananan hukumomi kudade suna shigo ma gwamnatin jiha a kowace wata tana karban basussuka me take yi da kudaden akwai kudade wadda ainihin banki na duniya wadda jihar Taraba ta karba me ta yi da su ta ce tana ruwa yau a jihar Taraba ka gaya min unguwanni nawa suke da ruwa a Taraba babu abinda gwamnatin Taraba take in banda haddasa fitina da kawo bambance-bambance tsakanin
al'umma a SDB da za mu dawo nan kafin mu dawo
yanzu kaji yana maganan gadan ibi muna ina maganan cewa federal government ta yi teno ta gama teno ba ta yi komai a Taraba ba idan am yau in yanzu ne aka bayar kongila na ibi shi ne tenon da suka gama ɗaya kenan na biyu
to a gaishe ku malamai to sai a shirinmu na biyu za mu ji ko menene abu na biyu da za a taba a wannan muhawara din kuma a wannan shiri mai zuwa din ne za mu shiga maganar zaɓen yankunan ƙananan hukumomin da ake ta jinkirtawa a jihar mu ji dalilin jinkirin yanzu muna godiya ga su baƙin namu barista Ibrahim Yasudi na jam'iyyar APC da kuma Abubakar Bawa na jam'iyyar PDP tare da wakilinmu shi Ibrahim Abdulazizi wanda ya shirya mana wannan muhawara a can Jalingo ya cillo mana ita a nan Washington a madadin Suruka Ali Mustapha Sokoto ne a nan Washington din muna fatan mun baku labi lafiya sai anjima.
To madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.
Yeah.
tare da VOA.